Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31 da 49 da kuma 60 sai kuma kila hal 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM ne radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalul da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma shi kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Juma'a 13 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Maiyeli da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labarai.
Shugaba Amurka Donald Trump ya isa birnin Baltimore inda a kwanakin baya ya kira wuri mai yawan kazanta da beraye da yawan datti da kwari. Amurka ta dauki matakan tallafawa sojojin kasar Ukraine da miliyoyin daloli kudade da fadar White House ta hada sake su kafin wannan lokacin. Kana ɗan kasar Zimbabwe a jiya Alhamis kuma suna kai ziyarar ban girma akan gawar tsohon shugaban kasar Robert Mugabe wanda aka shimfiɗe ta a filin wasa na birnin Harare.
To kan labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji matsayin gwamnonin arewacin Najeriya kan shirin kafa rugagen tsugunar da makiyaya.
Mun dura mun gani mun ce mun gamsu.
To ko me yasa jam'iyyar adawar Niger ta CDS Rahama ta dinki barakar ta?
Haka aka san CDS wanda rike kasar Niger yau ga abin da muka zama. Dipte uku kada garbi cika asambu.
Za kuma a ji cewa kungiyar kabilar Ibo ta Ohanaeze inda Ibo ta nuna rashin gamsuwarta kan matakin da Najeriya ta dauka game da gallazawa yan Najeriya da aka yi a Afirka ta Kudu. Sannan kamar kowace ranar Juma'a, Hauwa Umar na tafi da shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakubu Bakiri. Shugaba Amurka Donald Trump ya isa birnin Baltimore da ke gabashin Amurka mai yawan bakar fata wanda a kwanakin baya shugaban ya kira wurin da mai kazanta da beraye da yawan kwari da datti inda babu wani dan adam da ke sha'awar ya zauna a wurin. Trump ya je wurin ne a jiya Alhamis domin ya jawabi a wani taron shugabannin jam'iyyar Republican a majalisar tarayya. Kafin ya bar fadar White House, Trump ya yi watsi da tambayoyi da 'yan jarida suka mai cewa mai zai faɗa wa mazauna birnin bayan irin waɗannan kalaman da ya yi a kan birnin, sai dai kawai ya ce za mu samu maraice mai cike da nasarori. Gabanin ziyarar da shugaban ƙasar ya kai a wurin, wani gungu masu fafutuka sun shirya gudanar da zanga-zanga na ƙalubalantar wariyar launin fata da aƙidar fifita farar fata da kuma na yaƙi da girman kai da kuma sauyin yanayi, wanda masu shirya zanga-zanga suka faɗa wa jaridar da Baltimore Sun. Amurka ta dauki matakan tallafawa sojojin kasar Ukraine da miliyoyin daloli kudaden da fadar White House ta hana a sake su kafin wannan lokacin. Jami'ai a fadar White House sun tabbatar a jiya Alhamis cewa an sake miliyoyi da suka kai 250 daga asusun ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da wani tallafi na ƙarin dala miliyan 141 daga ma'aikatan harkokin wajen Amurka jim kaɗan kafin 'yan majalisa su yi kashedi ga gwamnati. Ma'aikatan harkokin ƙasashen waje na Amurka da na tsaro za su ci gaba da aikin bada tallafi na kuɗaɗe daga asusun sojoji da na tsaro ga Ukraine, a cewar wani babban jami'in gwamnati. Gwamnati ta tana taimakawa Ukraine ne a kokarinta na kare kanta da kuma yin wasu sauye-sauye, kana waɗannan kuɗin kuma za su taimaka ta yi waɗannan ayyukan da ke ɓangarenta. A jiya Alhamis, China ta faɗaɗa matakan inganta alaƙar cinikayya da Amurka, ƙasashen mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya wanda suka daɗe suna rikicin cinikayya, a wani matsayi na sharan fage na gudanar da gagarumin tattaunawar cinikayya. Mai magana da yawun ma'aikatar kasuwancin China, Gao Feng, ya ce China tana niyyar sayan kayan abinci kamar nama alade da waken soya daga Amurka. Gao ya ce China tana marhabi da matakan inganta alaƙar cinikayya da gwamnatin Trump ke yi, kuma akan haka ne China take kyautar zaton bangarorin biyu za su ci gaba da samar da yanayi da ya dace na yin wannan tattaunawar cinikayya tsakanin su. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan rajin kare canjin yanayi suna shirin gudanar da zanga-zangar kawo tsaiko ga sufurin jiragen sama a yau Juma'a a filin saukan jirage na Heathrow a Birtaniya, inda za su daga jirage marasa matuka a kusa da filin saukan jiragen saman mafi yawan zirga-zirgar jirage a Turai. Yan sandan Birtaniya sun kama mutane biyar a cikin kungiyar masu fafutukan kare muhallin wadda suke Heathrow a jiya Alhamis a wani yunkuri na dakile wadannan zanga-zangar da suke niyyar yi. Amma kuma kungiyar tana da karin masu sarrafa jirage marasa matuka su 70, a don haka za su ci gaba da abin da suka shirya a cikin lumana ba tare da tashin hankali ba. Kuma duk da abubuwan da suka faru a jiya, sun ce suna da karin matakai da su ya rage musu suke so su aiwatar. Yan kasar Zimbabwe a jiya Alhamis suna kai ziyaran ban girma gagawar tsohon shugaban kasar Robert Mugabe, wanda aka shimfiɗe ta a filin wasa na birnin Harare, kana aka sauke tutocin kasar da ya mallake ta tsawon shekaru 37. An kai gawar Mugabe ne cikin jirgi mai saukar ungulu zuwa babban filin wasa na kasar domin jama'a su je su duba, sai dai mutane da suka je filin wasan ba su fi rabin filin mai daukar mutane 45,000 ba. An samu turmutsutsun jama'a a yayin da dubban mutane ke dokin duban gawar da ke cikin makaran gilashi. Rahotanni sun nuna cewa an kwashe akalla mutane biyar da suka suma a filin wasan, a hali da ake ciki kuma wasu manyan jami'ai sun gana da iyalan Mugabe a cikin gidansa na Blue Roof a wani yunkurin tattaunawa tsakanin gwamnati da iyalan marigayin akan inda za a bisa gawar da kuma ranar da za a yi bison. Da ƙarshen shugaban kwamitin harkokin waje a majalisar wakilan Amurka Elliot Angel ya miƙa takardar gayyatar dole ga wakilin Amurka na musamman a tattaunawar sasantawa a Afghanistan Zalmay Khalilzad, ya bayyana a gaban kwamitin a ranar 19 ga wannan watan Satumba domin ya bada bahasi. Shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar Democrat ya fitar da wata sanarwa da ke cancakar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, yana mai cewa shi ne da yake hana Khalilzad bayyana gaban kwamitin harkokin wajen, yayin da ya yi watsi da gayyata da dama da aka bashi don ya bada bahasi a gaban kwamitin akan tattaunawar zaman lafiya da ake yi a Afghanistan.
Baba Yakubu Makera aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a fannin rahotanninmu za mu fara da zangon ne a Kaduna arewacin Najeriya, inda gwamnonin yankin suka amince da shirin kafa rugage a yankin da kuma wasu matakai na tsaro da tattalin arziki da zamantakewa da dai sauransu. Isa Lawal Ikara gare ka.
Shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na inganta kiwo da makiyaya a sassan jihohin tarayyar Najeriya na ƙara samun karbuwa, domin kuwa kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta ce za ta karbi wannan shiri kuma ma za a fara shimfiɗa shi a cikin jihohin da aka ce za a yi gwaji da su. Da yake jawabi ga manema labaru a gidan gwamnatin jihar Kaduna jim kaɗan bayan tashi daga taron kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya, shugaban kungiyar kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya ce kungiyar ta tattauna maganar magance barace-barace.
To na farko mun ce wayannan program guda biyu, wato National Livestock Transformation Plan da kuma zancen rugaya, mun gamsu kuma mun ce duk gwamnoni da ba su samu shiga ba a cikin jihohin da aka riga an sare za a fara su ma su shigo cikin wannan sare. Na biyu kuma maganan almajirai, mun naɗa committee, mun riga mun turo wani committee da za su duba
shima dai gwamna Muhammad Badar Abubakar na jihar Jigawa yayi karin haske game da matsayar da gwamnonin arewacin Nigeria suka samu akan maganar tsarkake tsamin tsaro.
Mun duba matsalar tsaro yanayin kiwo da yanda za a gyara shi ya zama an zamanantar da shi.
Sai dai kuma da alamu har yanzu akwai sauran rina a kaba game da bukatar da wasu gwamnoni ke da ita na ganin sun samu iko akan jami'an tsaro. Domin kuwa gwamna Abubakar Sani Bellan jihar Nigeria ce idan gwamnonin na neman ganin an kawo musu dauki akan maganar tsaro fa sai sun yi dogon kamun kafa kafin su kai gagaci.
Jami'an tsaro musamman ko sai in ce ba su karkashin gwamnoni mafi yawan lokaci dole sai mun yi magana da masu shugabannin su Abuja wanda su za su ba su umarni da za su je su afka ma ɗan ta'adda. A matsayin gwamna ko ka ga ma wasu ibe da su sai samu umarni daga shugabannin su wanda daga nan ma zai tafi Abuja shugaban ƴan sanda da sojoji mu nemi alfarma domin sai mu alfarma tura mutane a dai dajin nan a kore mutanen ga saboda kowa ya koma gidajen shi.
Shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na taimakawa makiyaya da kiwo a fadin wannan ƙasa dai ya gamu da kalubale tun farkon ambata shi. Abin da ya jawo wasu gwamnoni suka ce ba za su amsa ba har ma akai maganar ganin an dakatar da shirin. Amma dai gwamnonin arewacin Najeriya sun ce sun rungumi wannan shiri domin suna da ittifaki cewa zai taimaka wajen kawo ƙarshen dukkanin damuwa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To gai da dan mutan Ikara daga Najeriya kuma bari mu ketara Jamhuriyar Niger inda ganin illar darewar da ta yi jama'iyyar adawa ta CDS Rahama ta ce duk adawa gida a gina. Silabar ma gare ka.
Le deux groupes ont convenu de participer à tous les niveaux.
Kakakin jam'iyyar CDS Rahama Mutari Kadri kenan lokacin da yake karanto sanarwar haɗin gwiwar bangarorin da ke hamayyar shugabanci. Bayan shafe watanni ana tuntubar masu bakin fada a ji a wannan jam'iyya da ta tsinci kanta cikin halin wargajewa. Alhaji Abdu Amani shine ke shugabancin ɗayan bangaren da suka amincewa wannan sabuwar tafiya.
Haka aka san CDS wanda rike kasar Niger yau ga abin da muka zama. Deputy din uku kadai garin cikin assembly. Gwamnati mu gamu mu hada kan wuri guda.
Ina makomar matakan da kuka dauka a can baya an koruwa ne an dakatar da wani an maka wani a kotu.
Mu muka ce wanda ke dan partin ga namu. Yau ba ga can kora kowa ya komo Rahama.
Shi ma jagoran bangare na biyu na wannan jam'iyya Abubakar Madugu ya amince da wannan mataki. Sai dai ya gargadi abokan tafiya akan batun mutunta ka'idodin jam'iyya don cimma gurin da aka sa gaba in ji shi.
Kundi na party ya kamata a diba shi duk kurakuren da akwai ciki a diba su a gyara don saboda mu sai kongare wannan lahiya mu kare shi lahiya.
Bangaren ka ya amince da dukkan shawarwarin da aka tsayar?
Babu zancen bangare.
Ya'yan jam'iyyar ta CDS Rahama waɗanda suka halarci wannan biki na dinke baraka na ganin abin a matsayin wani cigaban demokradiya.
Sunana Nasir Abdul Suleiman. Dukkan mu kun gane mu da karkara an ka turo mu. Sun ba mu manda a zo duk abin da kamata na cigaban party ayi.
Ni Salisu Abubakar ka ce mini kan magiya waye yanzu insha Allah ta'ala kibla guda za mu diba.
CDS Rahama ta dora shugabanta Muhammad Usman akan kujerar shugabancin kasa a zaben 1992 kafin Abdul Labo ya karbe ragamar jam'iyyar a kotu. Sule Mummuni Barma muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gai da Suleiman daga jamhuriyar Niger kuma bari mu saki kadawa Najeriya inda a ci gaba da cece kucin da ake yi kan gallazawa ƴan Najeriya Afirka ta Kudu. Kungiyar kabilar Igbo a Najeriya ta Ohanaze Ndibo ta ce ita fa bata gamsu da matakan da gwamnatin Najeriya ke daukawa kan batun ba. Daga bisani kakakin kungiyar ya gaya wakilin muryar Amurka Alfonso Ikureugwe cewa
the efforts of the federal government is unsatisfactory.
Kakakin kungiyar barista Uche a cewa faga kenan na cewa ba mu gamsu da kokarin gwamnatin tarayya ba. Taya za ka bawa wanda ya dawo sanadiyar rikicin Afirka ta Kudu naira 10,000? Ya mutum zai wahala ya je Afirka ta Kudu ya kafa masana'antu da dama ya dawo bai da komai saboda hare-haren da ake kai musu a kasar ka bashi naira 10,000? Kuma bata dauki mataki ba sanda aka samu kiraye-kiraye daga ƴan Najeriya da dama. Alhali tun barkewar rikice-rikicin ne sauran kasashe da lamarin ya shafa suka fara daukar matakin mayar da mutanen su gida. Kusan haka ne wani malamin jami'a Dr. Celestin Mose ya bayyana.
No, government has not been prompt.
Yace Samson gwamnati bata dauki mataki da wuri ba. Da ta dauki mataki da wuri ta an magance wannan batun. Yayin da kuma Mr. Okereke ci kira na cewa
beyond the diplomatic statements and talks.
Yace bayan furce-furcen diplomasiya da tura manzo na musamman da kuma tura jiragen dawa da ƴan Najeriya gida da aka yi. Ina sa ran cewa gwamnati za ta dauki wasu matakai kamar kulle ko kuma kwace kamfanonin asalin Afirka ta Kudu dake Najeriya. Daga bisani na tuntubi kakakin fadar gwamnati Malam Garba Shehu ta wayar salula sai ya maido da sako mai cewa yi hakuri banda halin yin magana yanzu. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To gaida Alfonso, a shirinmu na hantsi za a ji cewa
rahotanni sun nuna cewa farashin kayan abinci ya yi tashin gauran zabi a Najeriya sakamakon rufe iyakoki da aka yi. An rufe iyakokin ne domin hana fasakauri musamman na shinkafa da kuma zummar farfado da tattalin arziki da inganta tsaro a Najeriya.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin wannan rahoton da ma batun sasanta rikicin Kamaru da kuma hira da wani babban jami'in kungiyar kwadago a Najeriya. Yanzu kan bari mu za ku da gefe guda. Hawa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Sunana Hawa Umar. A makon da ya gabata mun tattauna da likita akan yanayin da mace ko namiji ke fuskanta na jinkirin haihuwa ko rashin samun ciki baki daya, wato infertility a turanci. A wannan makon kuma zamu yi magana ne akan bada agaji na haihuwa da ya hada da duk wata hanya da ake bi wajen tattara kwayoyin haihuwa ta hanyar yin dashe ko kuma wata hanya da zai taimaka wajen zaunar da ciki, wato assisted reproduction a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Suraya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
Barka mu dai.
Likita, a satin da ya gabata mun tattauna akan jinkirin samun ciki ko kuma rashin samun cikin ma baki daya. A wannan satin kuma zamu tattauna akan taimakon da likitoci suke bayarwa wajen samun ciki, wato assisted reproduction a turanci. Ko zaki mana karin bayani akan irin wannan shi taimakon ko kuma agaji?
Assisted reproduction, wato agaji wajen samun ciki, ana yi ne ma magidanta wanda suke neman haihuwa da basu samu ba. To kuma shi wannan ana yin shi ta hanyoyi daban-daban ne. Akwai wanda ake yi wanda kawai in aka samu aka duba aka ga cewa matsalan daga gefen namiji ne, za a iya daukan kwayoyin haihuwa namiji a sanya a ciki mahaifan na mace ba tare da sun sadu ba, ya taimaka wajen delivering more sperm ya shiga jikin na mace din. Wannan ana ce mishi intrauterine insemination, IUI haka muke ce mishi. To akwai wani kuma wanda IVF da ake ce mishi yanzu, wanda kwan mace ne za a dauka a doki kwayoyin haihuwa na miji a hada da kwan na mace a cikin kwalaba a cikin lab, special lab ne, ba irin wannan labin da ake zuwa yi gwaje-gwaje ba. A sa su a hada su wuri daya, a jira kwana daya, kwana biyu zuwa kwana uku, in suka kyankyasa sai a doki wannan kyankyasa din a sa a cikin mahaifan na mace, a dasa shi cikin mahaifan na mace, shine ake cewa IVF. Daga nan sai cikin ya ci gaba kamar ba tare da sun sadu ba. Sannan banda wa'innan wanda ake yin shi ma kafin a ce an ci gaba an je IUI ko IVF, shine ovulation induction, shima it's a type of assisted reproductive technique. Shi bada magani ne ake in aka samu cewa matan tana da matsalan producing kwai, in ita jikinta dama yana da matsalan producing kwai, wato ana ce musu masu PCOS, polycystic ovarian syndrome, su suna da wannan matsalan. So in aka ba su magani kaman clomiphene citrate ko letrozole, wanda su muke amfani da su kenan, aka basu na hadiwa suka sha zaki ga su yi producing kwai wanda suka sadu da magidajin su za su yi daukan ciki wa'annan su ne wanda muke amfani da su to likita a cikin hanyoyin nan da kika fada wanne ne aka fi wanda aka fi domin yanzu za mu yi magana muna Nigeria wanda aka fi ganin yanayin mu na yau rashin kuɗi da sauran su idan har matsalan kawai rashin samun kwai ne a cikin na macen gaskiya mun fi bada clomiphene din citrate ko letrozole din mamatan ko allurai akwai allurai su ma da muke bada don ta samu ta jikinta yayi producing wannan kwai din sai ta samu ta sadu da migidanta ta yi kun ga wannan ba kashe kuɗi sosai bai kai na IUI da IVF ba IUI shi banda wannan na bada kwayoyi na hadewa din da za ta sadu da mijinta shine wanda ya fi samun daukaka in dai har matsalan na gefen mace ne kawai amma inda ka samu matsalan gefen namiji to fa dole sai an je an yi IUI din nan ko kuma IVF so kin gani zai bambanta ba za a iya cewa ga wanda aka fi amfani da shi ba sai dai in an samu an san menene matsalan in gefen namace ne in gefen namiji shine za a iya cewa wanda yafi yawa to in dai matsalan gefen namiji ne to IUI da IVF su muke wato da shi amma in dai matsalan ta gefen mace ne most of the times daga an bada wannan clomid din ko kuma ai mata IVF to likita idan an bada taimako ta hanyar aiki ko da shi ko kuma wasu hanyoyi da ake bi kamar yadda kika yi bayani shin akwai buƙatar yin hakan a duk lokacin da ma'auratan ke buƙatar haihuwa ba lalle bane sai an ƙara mata wannan da shi ko kuma ta amfani da magungunan duk mun ga wasu patients da suka zo aka yi musu IVF din amma cikin su na gaba da kansu suka dauka ba tare da sun sha wani magani ko wani abu ba so ba lalle bane sai ta ci gaba amma in dai har matsalan misali tubes din ta ne wato hanyar da kwayoyin haihuwa suke wuce nata na macen su ne suka toshe lalle ya zama na dole sai ta ƙara dawowa nan gaba in za ta yi ciki in tana so ta haihu sai ta ƙara dawowa an ƙara mata wannan IVF din domin in muka je yin IVF din ma magungunan da muke ba su kwayayen da suke producing yana da yawa shi yasa ake ba su magunguna da allurai wannan za a ibi kaman guda 10-10 wasu suke producing to za mu ibi duka waɗannan kwayayen mu hada su da kwayoyin haihuwa na miji din sai in suka kinkisa sai mu zabi masu kyau din wanda mun san da yardan Allah za su iya samun yaro da shi sai a ajiye su idan aka sa misali an dauki guda 10 wanda suka kinkisa kaman guda 7 ita a lokacin nan za a iya sa mata guda 2 biyar din nan za a ajiye su a cikin freezer ya zauna kenan za ta iya amfani da shi shekara da shekarun nan da shekara 10 zuwa sama za ta iya amfani da shi to kun ga in aka yi amfani da 2 ta haihu misali nan da shekara 3 tana so ta kara wani haihuwa za ta dawo kawai abinda za a yi za a fitar da su daga cikin fridge ne a sa su a cikin mahaifanta bayan an gama duba su an yi komai da komai wannan ne shine za ta dole sai ta dawo an karasa mata amma in dai har hanyar wucewan kwayoyin haihuwa suna da lafiya mijinta bai da wani matsala to ba lalle bane sai ta kara dawowa an yi da shi din ba
shin akwai wasu matsaloli da ka iya tasowa idan aka bada agaji wajen haihuwa
akwai su clomiphene citrate misali shi yana iya sa mata su samu abin da muke kira ovarian cyst za su iya kwayayen su inda kwai inda ake producing kwai a jikin mace zai iya daukan ruwa cyst na wani lokaci zai iya sakewa da kanshi wani lokaci kuma sai har ta zo ayi mata aiki kafin a cire akwai na kuma wanda ake suke zo ake musu da shi wato na IVF alluran nan da ake ba su yana iya sa inda suke producing kwai din shi ma ya dauki ruwa sosai ko kwai din ayi producing din su da yawa sannan hormone din su shi ma yayi yawa a jiki domin wannan alluran hormone ne shi yawan hormone din a jiki zai iya sa cikin mace ya kumbura zai iya sa cikin mace ya dauki ruwa zai iya sa idan ta yi ciki din nan a lokacin nan da wannan high levels na hormone a jikinta za ta iya samun matsalar numfashi domin ruwa zai iya shiga har zai iya shiga gidan huhu ya ringa bata matsala wajen numfashi jikinta zai dauki ruwa gaba daya sannan kodanta zai iya zama affected in ya kai severe domin muna grading din shi ne zai iya zama na mild zai iya zama moderate zai iya zama severe zai iya zama critical wanda har sai an yi admitting din ta ma a ICU ya bambanta gaskiya so shi yasa in ana na da shi din nan alluran da muke bada sai mun duba akwai parameters da muke duba a jikin mace kafin mu ce mun bada allura kaza mun ba da allura kaza domin mu yi avoiding wannan shi OHSS da ake fada amma mainly da ma OHSS din shine ovarian hyperstimulation syndrome shine ne bayanin shi
likita yaya mace ki ya kamata ta kula da kanta idan aka yi mata misali da shi ko kuma aka bata wani agaji na samun ciki ko haihuwa
kulan dai ba zai zama na anything special ba sai dai kawai dai dake ta san shekarun da ta iba wa ta san wahalan halun da suka sha kafin cikin na ya samu to akwai wannan mentally ta kanta za ta dinga cewa a'a ba za ta yi aiki kaza ba ko ba za ta yi abu kaza ba amma abinda muke so dai ta samu hutu yanda ya kamata sannan ita mai irin matsalan wanda hormone ne yake da yayi mata karanci a jiki dole za ta dinga amfani da hormone din nan ko na sanyawa ta gabanta ko na allura ko na shan kwayoyi har karshen cikin nan sannan kuma akwai wanda kuma za ta rashin daukan abubuwa masu nauyi samun hutu yanda ya kamata cin abinci yanda ya kamata shan ruwa yanda ya kamata dun hydration is very important wajen ciki sannan idan misali ta dauki na juna biyu dole awo dinta zai zama akai-akai akan wanda in baby ɗaya ne misali aka samu daga dashen so shi kanshi wannan daukan yan biyu ko yan uku daga yin dashe din nan shi kanshi shi matsala ne domin daukan yan biyu yan uku yan hudu din nan ba karamin discomfort yake kawo matan ba so shi kanshi kulawan macen a wannan lokacin is very important
misali idan dashe aka yi mata aka samu kamar yadda kika yi bayani a baya an sa kwan dauki kwayayi kamar 10 sannan sai aka dauki biyu daga cikin wanda suka yi kyau aka sa mata akwai yiwuwar cewa duka biyun ta dauki cikin su wata tsara ta haife su ko kuma daya zai iya ko lalacewa ko wani abu makamancin haka
zai iya yiwuwa na farko za ta iya daukan cikin har lokacin da ya kamata ta haihu lafiya lau na biyu za ta iya samun matsalan wannan da muke ce mishi preeclampsia shi ma is one of the matsalolin da ake samuwa na dashe din nan kenan hawan jini a ciki shine ake cewa preeclampsia gaskiya yawancin mutanen da su aka yi wa dashe suna samun wannan matsalan ko da ba su da hawan jini a da process din nan na allurai da sauransu yana iya ba su wannan matsalan na uku kuma shine za su iya samun ciwon da ake kira diabetes in pregnancy wato kam shi cikin shine ya ja musu ciwon suga don irin alluran da ake ba su da sauransu duk wa'annan muna lura da su wajen preparing wa'annan patients din ma da shi ba wai kawai haka nan ake ba su allurai haka nan ake ba su magunguna su yi ta sha ba zai iya yiwuwa za su iya haihu kwayaye biyu da aka sa din za su iya kyankyasa ta haifi yan biyu din karshen wata 8 zuwa 9 na biyu zai iya yiwuwa daya a cikin su zai iya lalacewa sai dai su samu haifan mata guda daya don wasu za su iya dayan ya lalace tun ma wata ciki bai kai wata 6 ba misali wannan dayan za a iya ciro shi ta hanyar cesarean section za a yi mata tiyata kenan a ciro wannan don kar wanda ya mutu a cikin ta din ya lalata wannan sannan akwai matsalan kuma zubewan wannan cikin domin shi kanshi da shi a cikin matsalolin shi shine zubewan ciki kuma mace ta zo domin ciki ba iya zama jikinta kuma ta zo tashi ai mata dashe an yi dashen kuma amma shi ma cikin illolin dashe shine zubewan ciki
masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato
Dr. Suraya Awal Suleiman
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
To a gaishe ki yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya amman fa a takeice
Shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin Baltimore dake gabashin Amurka mai yawan bakar fata wanda a kwanakin baya ya kira wurin da mai kazanta da birayi da yawan kwari da datti inda ya ce babu wani dan adam da ke sha'awar zama a wurin Trump da ya je wurin ne a jiya Alhamis domin ya jawabi a wurin taron shugabannin 'yan jam'iyyar Republican a majalisar tarayya Amurka ta dauki matakin tallafawa sojojin kasar Ukraine da miliyoyin daloli kudade da fadar White House ta hana a sake su kafin wannan lokacin 'Yan rajin kare canjin yanayi sun shirya wani gudanar da zanga-zanga na kawo tsaiko a Burtaniya.
To masu turare da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin, kafin mu yi sallama bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan gidan Baba Abbas a Kumasi ta rasuwar uwar ɗakin su Nana Aisha mahaifiyar Alhaji Algana wadda za a yi jana'izar ta a yau din nan a masallacin Juma'a na Kumasi a Ghana. Alhaji kanta da rahama, yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Baba Makeri da ya karanta mana labaran duniya da CD da ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin da Rasmi, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.